بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله جل عن الشبيه والنذير، وتعالى عن الشريك والزهير، وتكدس عن تعطيل السجدين كما تنزه عن شبه المخلوقين، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وخيرته من بريته، وصفوته من خليقته، وعميده على وحيه، وسفيره بينه وبين عباده، أعرف الخلق به وأقومهم بخشيته، وأنسوهم بأمته، وأسبرهم لحكمه، وأشكرهم بنعمه، وأقربهم إليه وسيلة، وأعلاهم عنده منزلة، وأعظمهم عنده جاها، وأوسعهم عنده شفاعة. بعثه إلى الجنة داعيا، وللإيمان مناديا، وفي مرضاته سائيا، وبالمعروف آمرا، وعن المنكر ناهيا. فبلغ رسالات ربه، وسدع بأمره، وتحمل في مرضاته ما لم يتحمله بشر سواه. وقام لله بالصبر والشكر أحق القيام حتى بلغ رضاه، فثبت في مكان الصبر حتى لم يلحقه أحد من الصابرين، وترقى في درجة الشكر حتى على فوق جديد الشاكرين. فحمده الله وملائكته ورسله وجميع المؤمنين، ولذلك قص الجوال ومن دونه من الأنبياء والمرسلين. وجعل الحمد فاتحة كتابه الذي أنزله عليه، وآخر دعوى أهل ثوابه الذين هداهم على يديه، وسمى أمته الحمادين قبل أن يخرجهم إلى الوجود، لحمدهم له على السراء والضراء والشدة والرقاء، وجعلهم أسبق الأمم إلى دار الثواب والجزاء.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بيان هكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وانا مسلاتي متارن البركة مسلاتي موجبو دكينا قوفر قورا اتكين قرن كتنا وانا يمجي نتلاتا دل الله ربا يومنا شاهد قوتن المحرم هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو دير للي هدو داربئين دبير wanda kuma yake daidai da watan 1 ga watan 8 miladiya ta 2023. A wannan majalisi da muke karatu cikin wannan littafi mai suna Uddatus Sabirin wa Dhakhiratus Shakirin, wallafar al-Imam al-Allama Abu Abdullah Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah ta'ala. Wannan shine darasin mu na biyu a cikin wannan littafi. Muna yi wa Allah subhanahu wataala godiya da ya sake ba mu dama da mu sake haduwa domin ci gaba da karatun wannan littafi. Kafin mu shiga karatu, akwai wata tsohuwar tambaya da ya kamata mu ansa ta a baya, ba mu samu mun ansa ta ba. Wata baiwar Allah ta rubuto tambayar, take cewa tana fama da junnul ashiqi bayan ta yi magani fanni ta rabu da shi, ba ta rabu da shi ba, sai bata fada wa wanda yake neman aurenta ba. aha bayan tayi magani fanni fanni ta rabu da shi sai kuma bata fada wa wanda yake neman ta da aure ba ba a jima da aure ba matsalar ta sake dawowa mijin ya ci gaba da nuna mata tsangwama baya cin abincinta kuma baya zuwa kwana a gidanta sai ya ga dama daga ƙarshe ma ya kwashi kayan sai kuma gidan abokiyar zamanta tana kokarin faranta masa da kyautata masa amma ko tayi baya so sai ma ya rika kushewa alhalin bai fada mata abin da yake so ba da wanda baya so to shine take tambaya shin mallan tana da haƙƙi akan sa to gabar farko shine maganar cewa tana fama da jinnul ashiqu aljinnul ashiqu ina jin kun sha jin wannan sunan wani aljani ne shi mai kamuwa da soyayyar wata daga cikin mutane daga cikin mata mutane sai ya kamu da cutar santa mun yi ta magana akan al-ishqu a karatun da ya wuce adda'u wad-dawa to amma na tsakanin mutum ne da mutum dan uwansa to amma sunan tsakanin aljani ne da wata mace mutum shi aljani ita mutum to wannan duk yana daga cikin sirkulle da ake yada wa mutane har ake bawa su kansu aljanin sunaye a ce akwai wani aljani wa shi ashiqu shi mata yake bi yana kamuwa da cutar soyayyar su Allah hakika waɗanda suke yada waɗannan abubuwa sune waɗanda su kullun suke kokarin so ribaci jahilcin mutane sai ta karbar abin hannunsu kuma mutane suna yadda aljani yakan cutar da mutum wannan wani abu ne sananne da ba a inkarinsa aljani yakan cutar da dan adam da izinin Allah shawmahum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah za su iya cutar da wani ba da sihiri sai da izinin Allah sauraka aljani yakan iya cutar da dan adam sawa'un namiji ko mace amma aljani ya auri mutum mace mutum ko kuma mutum namiji ya auri mace aljana wannan duk ba zai yiwu ba wannan in ma wasu sun fada to fadar bakin su ce kawai amma babu wata hujja da take nuna haka abinda aka sani kuma Allah subhanahu wataala ya bada labari shine Allah subhanahu wataala ya halatti jinsin dan adam daban da jinsin aljani jinsin dan adam Allah ya yi shi da ƙasa da turbaya jinsin aljani kuma Allah subhanahu wataala ya halicce shi da wuta khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin wal janna menene khalaqnahu min qabl min naris samum sauraka shi aljani da wuta Allah ya halicce shi kuma mutum Allah ya halicce shi ne da ƙasa jinsin ƙasa daban da na wuta ba jinsi iri ɗaya bane Allah subhanahu wataala ya halitta wa namiji mutum namiji mace mutum amma ba aljana ba ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma saboda ka Allah subhanahu wataala ce ayar sace da ya halitta muku daga jinsin ku min anfusikum daga jinsin ku azwajan sauraka mata daga jinsin namiji Allah subhanahu wataala ya halicce su sannan ya sanya soyayya da kauna a tsakanin su sauraka da jinsin muta da jinsin tabo ba za su hadu ba waga an kunna wuta a cikin tabo ba idan haka ya haka to ɗaya zai kawar da ɗaya wurin ta kwanya kekashi ko kuma wutar ta mutu amma ba za su haɗu ba saboda haka wani yazo yayi da awarwai haduwar su har ya bama wannan aljani suna ashiku wanda duk kawai kawo mutane rudani ne da kuma ƙara sa musu tsoro wanda shi kansa wannan tsoron zai iya haifar da wani abu na damuwa a rai wanda shi ma karan kansa cuta ce yanzu kamar ita wannan da aka ce mata aljinnul ashiqu ya kama ta to koda ba da gaske bane ba wani ma aljani tare da ita wannan shi'urin da za ta rika ji cewa akwai wani aljani tare da ita to sai ya rikita ta sai ya maida ita mai aljinin alhalin ba komai tare da ita amma saboda ta riga ta rikita kanta ta sa wa kanta wata aqida tana jin wani abu tare da ita to duk wani abu da ta ji sai ta ce jinnul ashiqu ne ko kaikai ta ji sai ta ce jinnul alqushi ne yake tsikarinta duk wani motsi sai ta ce jinnul ashiqu saboda an riga an dasa mata a kwakwalwar ta cewa akwai wani aljinnul ashiqu ya kama ta to kuma wannan shi'urin da take tare da shi kuma shi zai sa ta riga yin wasu abubuwa wanda shi kuma mijin tun yana hakuri har ya kasa tun yana jurewa har ya kasa ta riga ta yarda cewa akwai wani jinnul ashiqu ya makale mata ya kankane ta saboda haka za ta dinga yin wasu abubuwa in yayi magana ta ce jinnul ashiqu ne ya sa ta to tun yana iya hakuri da juriya wataƙila har ya sa ya kasa hakuri har ya kaurace mata to amma maganar da ta yi tambayar da ta yi na haƙƙi haƙƙin ta a kansa babu shakka in dai tana nan matarsa ce to tana da haƙƙin mata akan mijinta ko ba jinnul ashiqu ba ko wane ne yake tare da ita tunda tana nan matarsa kasancewarta da jinnul ashiqu bai raba ta da mijinta ba sai dai in shi ya ce ya sake ta idan dai ba shi ya ce ya sake ta ba to tana nan da haƙƙoƙinta a kansa kuma dole sani ya ci gaba da ba ta haƙƙinta a matsayinta na matarsa sai dai idan ya ga ba zai iya ba to yana iya rabuwa da ita amma ya rike ta shi bai rabu da ita ba shi ko bai ba ta haƙƙinta na matarsa ba to wannan akwai zalunci a ciki ya zalunci ta shi ma ya zama wani jinnul ashiqu din shi ma na biyu to saboda haka bai dace ya ci gaba da rike ta ba kuma yana cutar da ita ita kuma ya kamata ta cire wannan batun jinnul ashiqu daga zuciyarta da dauka idan ba ta da lafiya ta nemi maganin rashin lafiyarta ta samu sauki amma ta cire zancen wai jinnul ashiqu ya riga ya aure ta ba zai sake ta ba wannan shi yake kara sa mata waɗannan abubuwa da za ta riƙa yi kuma wannan shi zai kawo mata tangarda na zamantakewarta da na aure kuma wa za ta aura maganar da ta yi na haƙƙi kuma haƙƙinta yana nan akan mijinta dole ne duka wani haƙƙin da mace take da shi akan mijinta dole ne mata matukar dai ba ya hakura ya sauke mata ba muna cikin muqaddima ta wannan littafi malam yake cewa wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah إله جل عن الشبيه والنذير وتعالى عن الشريك والظهير وتقدس عن تعطيل الملحدين كما تنزه عن شبه المخلوقين فليس كمثله شيء وهو السميع البصير يجي وأشهد أن لا إله إلا الله إنا كما شهدا وباب أبو بوتا وادق سكياسي الله وحده شيكلي لا شريك له باشر أبو كنتارية إله جل عن الشبيه شيني أبو مبوتا واند يجر ماما قبل واند يكي ميكماد شي والنذير كو واند يكي تمكرس وتعالى عن الشريك يا لوكك قبل أبو كنتارية والظهير دمتمكي وتقدس يا كمتركك عن تعطيل الملحدين daga wofintarwar masu ilhadi kama tanazzaha an shabahil makhluqina ya kuma kamar yanda ya tsarkaka daga kwatancan kamanceceniya da mahlukai fa falaysa kamithlihi shay'un babu wani abu da yayi tamka da shi wa huwa as-sami'ul basir shi mai gani ne mai ji ne wannan yabo ne ga Allah subhanahu wata'ala da Ibn al-Qayyim yake yi wanda aka sani inda za a bude zance magana ana yi wa Allah godiya ana yabansa ana sifanta shi da sifofi na kamala sifofi na daukaka saboda haka yake cewa ya shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah ya tabbatar baya kokonto cewa babu abun bauta da gaskiya illa Allah sai Allah Allah kadai shi ya cancanta a bautawa da gaskiya sannan ya ƙara ƙarfafa wannan ɗayan takarta Allah da fadarsa wahdahu shi kadai sannan ya ƙara ƙarfafa ta da fadarsa la sharika lahu ba shi da abokin tarayya idan ka ce la ilaha illa Allah to an tabbatar da ɗayan takar Allah kuma an kore masa dukkan wani abokin tarayya amma duk da haka sai ya ƙarfafa wannan ma'anar da wasu abubuwa guda biyu na farko ƙara fito da ɗayan takar Allah cikin kalmar wahdahu shi kadai ne sannan ya kore masa abokin tarayya wanda yake shi kadai daman ba shi da abokin tarayya shi yasa ya zama shi kadai amma duk da haka sai ya ƙara cewa la sharika lahu ba shi da abokin tarayya ba wanda yake tarayya da shi a cikin sifofinsa ko a cikin sunayensa ko a cikin ayyukansa ko a cikin ibadarsa babu wanda yake tarayya da shi a ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa kamar yanda ya ce qul huwallahu ahad ka ce shi ne Allah ɗaya tilo babu nabiyinsa Allahu samad Allah wanda ake nufarsa da buƙatu lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba kuma haife shi ba walam yakul lahu kufuwan ahad babu wanda ɗaya da yayi tamka da shi babu wanda ɗaya da yake daidai da shi sannan sai ya ce ilahun khabar ne na mubtada mahzub ai huwa ilahun jalla an ash-shabihi wan nadhir jalla an ash-shabihi ya girmama gabarin samun wanda zai yi kama da shi wanda zai yi tamka da shi yayi kamanceceniya da shi a kowane abu nasa wanda zai ko wanda zai daidai da shi da za a ce gashi shi ma kamar Allah subhanahu wata'ala yake wallau kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idhan labtagaw ila dhil arshi sabila wallau kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata saboda haka Allah shi kadai ne da a ce akwai wasu alloli bayan Allah labtagaw ila dhil arshi sabila to da sun nemi hanyar zuwa ga ma'abucin al'arshi ko dai su nemi hanyar zuwa ga bautarsa su ma da za su tabbata ba su ne allolin na gaskiya ba su ma su nemi hanyar da za su bauta wa Allah ila labtagaw ila dhil arshi sabila ko kuma su nemi hanyar zuwa su kara da shi domin ya zanto su ke da ɗayan takar allantaka din to duk ba a samu wannan ba to wannan shi yake nuna Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne qul law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata da a ce a cikin sama ko a ƙasa akwai wasu ababen bauta bayan Allah to da sama da ƙasa sun lalace da ba za su tafi a bisa tsarin da ake ganin su a kansa ba domin sama da ƙasa ba ta tsaya ba sai da bautar Allah subhanahu wata'ala shi kadai to da a ce akwai wani ma da ake bautawa daidai da Allah to da sama tsarin ta ya rushe ƙasa ma da tsarin ta ya rushe da ba za su tafi yadda ake ganin su a haka ba saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala jalla an ash-shabihi wan nadhiri wa ta'ala an ash-shariki wadh dhahiri saboda haka Allah subhanahu wata'ala ba shi da wanda yake abokin tarayya ba shi da kuma wanda yake al-zahir mai mara masa baya mai taimaka masa a cikin ayyukansa ubangiji subhanahu wata'ala ya halicci sammai da ƙasa da abubuwan da suke cikin su duka kuma shi yake gudanar da su tun daga lokacin halittar su har zuwa lokacin da Allah zai nada ƙasa da abin da yake kanta ba tare da ya nemi taimakon kowa ba baya neman taimakon kowa wajen gudanar da sama da ƙasa to shine yake cewa wa taqaddasa an ta'til al-mulhidin ya tsarkaka daga wofintarwar masu ilhadi sune waɗanda suke fandarewa hanyar Allah subhanahu wata'ala ta hanyar ko dai su kore samuwar sa gaba daya wanda wannan ba su da yawa a cikin halittun Allah subhanahu wata'ala waɗanda suke cewa babu Allah gaba daya ko kuma su fandare ta hanyar daukan wasu suna sifanta su da sifofin Allah ko kuma ta hanyar korewa Allah sifofin kamala yanzan to ana sifanta Allah da wasu sifofi na nakasa sifofi na tawaya sifofi na koma baya to wannan duk aiki ne na ilhadi a da can in aka ce ilhadi ana nufin waɗanda za su fandarewa hanyar Allah da ta manzanni ta fuskar bautar wasu abubuwa ba Allah ba ko hada wasu abubuwa tare da Allah ko sifanta wasu abubuwa da sifofin Allah waɗanda ana kiransu mulhidai wa zarul ladina yulhiduna fi ayatina kabar fi asma'i kabar waɗanda suke ilhadi fi asma'i innal ladina yulhiduna fi ayatina la yakhawna alaina Allah ce waɗanda suke ilhadi a cikin ayoyin ba za su boye mana ba wato waɗanda suke fandara a cikin lamarin ayoyinmu waɗannan ba za su buya gare mu ba to amma wato a tarihin aka ce ilhadi ana nufin wannan har ila yau daga cikin ma'anar ilhadi da aka sani a da kamar waɗanda za su riƙa da'awar su ma alloli ne kamar da'awar da fir'auna yayi ma alimtu lakum min ilahin ghairi ko ana rabbukum al'a'la cewa shi ne ubangijinsu mafi ɗaukaka ko ba su da wani abun bauta sai shi da waɗanda za su riƙa da'awar cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana haɗewa da wani daga cikin halittarsa shi ma ya zama Allah ko ya sauka jikinsa ko su haɗe su zama Allah kamar da'awar nasara da suka yi na cewa annabi Isa alayhi salam dan Allah ne ko da shi da mahaifiyarsa duka alloli ne ko kuma da'awar yahudu na cewa Uzairu ibn Allah cewa Uzairu dan Allah ne to duk wannan ada ana kiran shi ilhadi haka nan waɗanda suka rika da'awar ittihad da hulul da wahdatul wujud ada duk waɗannan ana kiran su ilhadi akan kirawo su Ibn Arabi irin su Al-Hallaj irin su Al-Afifut Tilmisani irin su Sadruddin Al-Qunawi Sadrul Qunawi da duk irin waɗannan da suka rika da'awar cewa Allah subhanahu wata'ala yakan haɗe da wani abu na halittarsa su zama ɗaya ko kuma kowane abu da zaka gani a bayan ƙasa Allah ne to duk waɗannan a da ana kiran su mulhidai wanda suka fandarewa hanyar Allah da hanyar manzannin Allah subhanahu wata'ala to kaga a nan ba kore samuwar Allah suka yi ba da aka kira wasu mulhidai ba ana nufin sun kore babu Allah ba a sun ma faɗaɗa ne har ma suka sifanta wasu daga cikin bayansa a matsayin alloli sun jingina allantaka ga wasu daga cikin halittunsa don haka aka kira su mulhidai to amma daga baya an riƙa kiran waɗanda suke sifanta suke cewa babu Allah suke cewa babu Allah cewa kowane abu ka gani na itace ta samar da shi kawai ɗabi'a ce ta sa ya samu haka ɗabi'ar nan ita ce take samar da komai to waɗannan su kuma daga baya an riƙa kiran su mulhidai kuma kalmar ilhad asalinta zaka samu ba wannan ma'anar take nufi ba saboda haka aka ce ilhad a da ana nufin waɗanda suke ma cewa alloli da yawa ne ko su fi so cewa kowa Allah ne ko su ce Allah yana haɗuwa da wasu daga cikin bayansa su ma su zama alloli to wannan duk ana kiran su da ilhad ne amma daga baya ilhad sai ya zama yana nufin ana nufin kawai kore samuwar Allah gaba daya kuma su kore samuwar Allah gaba daya a tsawon tarihin kafin duniya ba su da yawa saboda ayoyin da suke nuna tabbatar akwai Allah suna nan birjik sun koyewa kowa da komai shi yasa zaka ga dan adam ba zai taba rayuwa ba sai ya suranta wani abu da sunan Allah subhanahu wata'ala ya suranta rayuwar Allah subhanahu wata'ala ya suranta wasu da sunan cewa alloli ne ababen bauta ne a wannan ayat ta suratul tagabun ina jin karanta ta mufassara ta sai dai kawai eh a ba ka ce ba mi sharhi ba dai ba mu eh ba mufassara bane ko kuma ba mi sharhi ba a to daban ba mi sharhi ba mufassara ba dosai ya kuri an wuce na ka je ka nemi tafsiri to saboda haka a waɗannan an rika kiran su mulhidai a yanzu wanda a da can ba su ake cewa mulhidai ba a tarihin kafuwar duniya masu ilhadi bai wato bai da yawa na cewa babu Allah saboda abubuwa da yawa da suka kewaye da dan adam shi yasa dan adam koda ba a aiko masa annabi ba waɗanda suka rayu a wasu lokuta da babu annabawa sun yi ta hasashen to me zai zama shine Allah dole dai domin fitira za ta nuna musu cewa akwai wani abu wanda yafi komai ƙarfi yafi kowa ƙarfi kuma abubuwa duk a ƙarƙashin sa suke dole sai sun yi ta wannan binciken ko dai su dace ko su kasa dacewa dacewa a samu gane Allah cikakkiyar ganewa wannan sai da wahayi to wahayi shi yake tabbatar da sifofin Allah yadda suke amma dai dan adam zai rika shuurin cewa lalle akwai wani abu wani supernatural power wanda shi yake tafiyar da komai da kowa to shi ne sa zai tafi yana ta bincike sai ya duba cikin abubuwan da yake gani me yafi bashi tsoro wani lokaci sai kawai ya ce shine Allah saboda yafi tsoron sa ko ya duba wata dabba cikin dabbobi ya mai da ita Allah ko saboda yafi amfanuwa da ita ko yana ganin amfaninta sai ce ita ce Allah ko ya duba rana da wata kasan ce wasu halittu ne da suke bashi mamaki kuma ya kasa gane ta yaya suke gudanar da ayyukansu ko tafiyarsu to sai ya danganta musu allantaka ko ya duba wani ruwa wani kogi sai ya jingina masa shi ne Allah ko ya rika kiran wasu iskokai ya ce su ne Allah dole dai sai ya yi tunanin akwai wani abu dai wanda shi ne ya fi ƙarfin kowa ya fi ƙarfin komai don haka ɗan adam ba zai zauna kawai ya rika jin cewa ai komai shi ya kansa ba ba wani abu da yake sarrafa kowa da kowa to shi yasa sai zanto ɗabi'ar ilhadi ba ta da yawa yanzu za mu ga alƙur'ani bai ta magana akan su ba bai ta magana akan su ba ɗan kaɗan Allah ya yi ishara zuwa ga dahriyun ma yahlikuna illa ad-dahr cewa daɗewa ce ta sa suke mutuwa ishara ce alƙur'ani ya yi amma ba a tsaya ai ta bayanin su dalla-dalla yadda ake ta magana shirka ba da mushrikai saboda shirka da mushrikai su suka fi yawa a ce mutane sun ɗauki sifofin Allah ko ayyukan Allah sun dangana wa su amma maganar a ce babu shi kwata-kwata wannan wani abu ne wanda ya yi ko ya fita daga ɗabi'ar fitira haka ko shi wanda zai fito a yau yana cewa babu Allah ko mai nature ce ta yi shi to shi ma a karan kansa akwai zai shiga wani yanayi da dole sai ya yi tunanin komawa ga Allah din saboda ka wani abun akwai shakiyanci akwai iskanci akwai isgili shi zai sa a yi hakan amma mutum ya keɓe da kansa sai ya ji wani damuwa da zai rika tunanin wani wanda zai cece shi wanda yake sama da kowa to da yake zamani ne na komai an mai da shi wasan kwaikwayo an mai da shi drama rayuwar su ke rantar da drama mutum yana ganin gaskiya ya santa amma sai ya take ta yi ta shakiyanci a fili kamar yadda fir'auna ya rika yi wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum suna jayayya da gaskiyar da annabi Musa amma a ransu sun sani laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair annabi Musa ya ce wa fir'auna ka sani wannan hujjojin babu wanda ya saukar da su sai ubangijin sammai da ƙasa saka fir'auna ya sani ba wai bai sani ba kawai wasa ya rika yi da hankalin mutanansa fastakhaffa qaumahu fa ata'u ya rera hankalin su ne suka yi ta masa biyayya amma a ransa ya abin nan shi yasa lokacin da ta idza adrakahu al-gharq قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ليجي هلك sai yace yayi imani da abinda banu Isra'ila suka yi imani da shi wato Allah shi ma yanzu yana cikin wanda suka mika wuya Allah ce al'ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mursalin sai yanzu bayan kai aika aikar da kai a baya ka zanto cikin mabarnata yanzu kuma da kaga halaka kaga mutuwa ga dangadan ka ce kai musulunta to saboda haka ko wadanda za su fito yau suna inkarin samuwar Allah subhanahu wataala su kansu a karan kansu in suka koma gefe sun san cewa ƙarya suke sun san ƙarya suke to nan da yake cewa ta'dilul mulhidin sune wadanda suke korewa Allah subhanahu wataala sunayensa da sifofinsa su yake nufi anan sune wadarul ladina yulhiduna fi asma'i bar wadanda suke yin ilhadi a cikin sunayen Allah ilhadi a cikin sunayen Allah shine ka korewa Allah wani abu daga cikin sunayensa ko ka kira shi da sunan da ba sunan shi ba kamar yadda Qatada yake faɗa ka kira Allah da sunan da ba sunan shi ba abinda bai sa wa kansa a matsayin suna ba ka riga kiran shi da shi kamar masu zikiri suna cewa hu 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 sun kira Allah shine hu Allah bai kira kansa da suna hu ba kalmar huwa dhamiri ne da yasduqu ala kulli ahad duk wani wanda yake muzakkar ne mufrad ghaib kana ita masa huwa saboda dhamiri ne da baya nuna wani yabo a cikin sa ba wata sifa ta yabo a ciki ba kamar ar-rahman ar-rahim al-malik al-quddus zaka ka sunayen Allah duka akwai yabo a ciki amma kalmar huwa baya yabo a cikin ta saboda mutum yanzu yana zikiri wai yana cewa Allah hu 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 wani yana cikin ilhadi yana daga cikin ilhadi a cikin sunayen Allah Allah bai kira kansa da suna hu ba har ma wani ya rubuta wai shi kitabu hu wai kawai saboda wai saboda Allah ne hu to wani yana daga cikin ilhadi haka nan duk wani wanda zai tinkari sifofin Allah ya rika korewa Allah abinda wannan sifofin suka kunsa da da'awar cewa in aka tabbatarwa da Allah wannan sifar to an kwatanta shi da wani abu na halittarsa to wannan shi ma ilhadi ne kamar da zai korewa Allah istiwa'i sifatullahi al-khabariyya ko sifatullahi al-fi'liyya wadda suke allati tata'allaqu bi mashi'atihi Allah yana yin wasu ayyuka wadanda suke da alaka da ganin damarsa kamar istiwa'insa kamar nuzul dinsa saukarsa kamar maji'insa zuwansa duka waɗannan sifofi ne da Allah ya sifanta kansa da shi ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa ya sifanta kansa da daidaito akan al-arshi haka nan ya sifanta kansa da maji' wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijinka yazo ya sifanta kansa da wannan sifofi haka nan ya sifanta kansa da nuzul kamar yadda yazo cikin hadisin Abu Huraira muttafaqun alayhi hadisin nuzul yanzilu rabbuna to duk waɗannan sifofi ne da malume suke kiransa sifatul khabariyya ko sifatul fi'liyya ayyuka ne sifofi ne na ayyukan ubangiji subhanahu wataala da yake yi kuma sifofi ne allati tata'allaqu bi mashi'atihi sabanin sifatul lahi dhatiyya akwai sifofin Allah na zati wanda wannan ba a cewa Allah in ya ga dama yayi in ya ga dama ya ki kamar sifarsa ta ilimi kamar sifarsa ta ji da gani ba a ce Allah in ya ga dama ya ki ji ba in ya ga dama ya ki gani Allah baya ya sifantu da sifar ji da gani sifa ce ta zati haka nan sifarsa ta hannu da ya sifanta barakallazi biyadihil mulk bal yadahu mabsuqatani sifofinsa da sifarsa ta hannaye da sifanta kansa duk waɗannan sifa ne na zati to duk waɗannan sifofi tabbatar da su tabbatar da kamala ne ga Allah subhanahu wataala kore wani abu daga cikin waɗannan sifofi ilhadi ne ka kore wa Allah sifar istiwa'i ka ce saboda in ka sifanta shi da sifar istiwa'i ka kwatanta shi da aikin wani daga cikin halittunsa to wannan kai ilhadi saboda sifantuwar Allah da wata sifa sannan wani daga cikin mahaluki shi ba ya sifantu da irin wannan sifa baya nuna daidaito baya nuna kuna daidai da Ubangiji a cikin sifantuwa da wannan sifa. Sifar Allah sifa ce ta kamala, yana sifanta da wannan sifa ala wajhil kamal. Amma duk wani dan adam da zai sifantu da wata sifa, to akwai nakasa a cikin sifar. Allah ya sifanta su da ji da gani, dan adam ma yana ji yana gani, wa ja'alnahu sami'an basira. Amma da jin Allah da dan adam ɗaya suke, ba ɗaya suke ba. Kai jin ka yana da iyaka, akwai sanda za ka yi nisan da ba za ka ji duk kowane irin sauti ba. Haka nan ganin ka yana da iyaka, akwai iya inda ganin ka zai tike, akwai abinda ba za ka gano ba. Zai yadda gurin da yake da duhu baya baya can, ta yaya ba gilas ba ko me nasa zan gano yake can. To amma Allah subhanahu wataala la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama, babu abinda yake buya ga Allah subhanahu wataala. Saboda kaga duk da cewa an ce maka sami'an basira, ba daidai yake da Allah huwa sami'ul basir ba, ba daidai kuke ba. Sifantuwarka da wannan sifar ba ta nuna ku ga daidaito da Allah, kuma kasancewar ka sifantu da sifar ba ta sa a korewa Allah sifarsa. Sai a ce Allah baya ji baya gani, saboda kai ya ce kana ji kana gani, ba za ka yi wannan ba. Sai dai kasancewa jinka daban da na Allah, ganinka daban da na Allah, naka ya kasa babu makwatanci. To haka nan duk wata sifar da ya sifanta kansa da ita, to ka ɗauke ta akan wannan ma'aunin, ka ɗora ta akan wannan mizanin, ka huta. Ita shi ne mizanin da ya kawo a ƙarshe na ayar da ya ambata. Shi yasa ya ce kamata na zaha an shabahil makhluqina, kamar yadda ya tsarkaka daga kamanceceniya na ababen halitta. Saboda haka ita gaskiya ko aqida ta gaskiya, aqidar ahlus sunna tsaka-tsaki ce tsakanin aqidar masu ta'dili, masu wofintar da Allah daga sifofinsa, wato kore wa Allah sifofinsa, da kuma aqidar masu kwatanta sifofin Allah da wasu daga cikin halittunsa. Domin an samu al-mushabbiha, waɗanda su suna kwatanta Allah ne da sifofinsa na halitta. Kowace sifa ta zo daga cikin sifofi da ɗan adam ya siffanta da ita, sai su ce to Allah ma irin wannan sifar gare shi. To kaga wannan kwatanta Allah ne da wani abu daga cikin halittarsa, wanda kuma Allah ɗaya yake a cikin komai ɗinsa, komai ɗinsa ahadiyarsa a cikin komai ne, a cikin asma'i sifati wa asma'i wa af'ali, babu wanda yake tarayya da shi anan. To saboda ita aqida ta sunna tana tsaka-tsaki, ba a korewa Allah sifofinsa da ya sifanta kawo kansa, sannan ba a kwatanta waɗannan sifofi da sifofin halittunsa. Ya tabbata Allah ya sifanta da sifa iri kaza, kamar yadda ya zo a aya kaza, ya sifanta da sifa kaza kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi da ita, amma duka sifofin nan nasa ba su yi kama da sifar wani daga cikin halittunsa ba. Sifa ce da ta dace da shi, kuma shi ya bar wa kansa. Shi yasa malamai suke cewa ba a tamthili ba kuma a takyif, ba a kwatanta sifarsa da sifar wani daga cikin mahaluki, kuma ba za a ce za a yi bayanin kaifiyarta ba, a ce ga yadda take. Shi ma baka, tunda kaifiya wani abu ne wanda sai idan ka gani ya yake, sannan za ka iya bayanin kaifiyarsa. Shi kuma la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir, gannai ba sa iya riskarsa. Saboda da ganinka ba za ka riski, wato ka kewaye da sanin hakikalin Ubangiji ba. Saboda sai dai ka tsaya inda Allah ya sifanta kansa da shi da manzansa sallallahu alaihi wasallam, ka tsaya iya nan. To nan ahlus sunna suka tsaya, ba su kore wa Allah abinda ya tabbatar wa kansa ba, ba su kuma kwatanta waɗannan sifofin da sifofin mahaluki ba. Tunda shi karan kansa mahaluki ya san akwai wasu abubuwa da yake tarayya da su a sunayen wasu sifofi, amma ya san da bambanci. Kana tarayya da dabbobi a sifofin da kake da su a sunayen waɗannan sifofi. Kana da ido, dabba ma tana da ido. Kana da ƙafa, tana da ƙafa. Kana da hannu, tana da hannu. Amma kowa da irin nashi, kowa da irin nashi. Aka ce hannun raƙumi, ba za ka ce irin nawa ba ne, ba za ka kawo wannan ba. Ka san da an ce raƙumi, to ka san nashi daban. An ce hannun sauro, ka san ba irin na raƙumi ba ne. Ba za ka ce hannun sauro, ka ce yaya yake, daidai yake da na raƙumi. saboda haka da zarar an yi idafa idafa tufidu takhsis da zarar kai idafa ka ce hannun kaza to wannan abin da ka raba wa sifar hannun za ta kebance masa wata sifa ta shi ta musamman saboda haka da ka ce yadullahi to kaga magana da ka ce yadullahi kamar a cikin halittu ka ce yadul ba'udi hannun sauro to ka san ba hannun daidai yake da na raƙumi ba ba dai yake da naka ba daga zarar ka ce sauro shikenan ka kawo bambanci tsakanin wannan da wannan to haka ahlus sunna suke daukan abun shi yasa ya ce falaysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir duk wanda ya dauki wannan ma'aunin da Allah subhanahu wataala ya ce laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir to ya huta da dukkan wata dirkaniya da duk wata falsafa da duk wani wato wasu dabaru da za a shigo da su a cikin sha'anin tauhidi ka tabbatarwa da Allah ka kore wa Allah kamanceceniya laysa kamithlihi shay'un babu wani abu da ya kama da shi babu wani abu da ya kama da shi kaga wata kafin ma da aka kara a ciki laysa ka mithlihi aya ce laysa mithlihi shay'un za ya ce laysa mithlihi shay'un babu wani abu kamar sa sai aka ce ka mithlihi wato ko tamkar tamkarsa ma babu bare a samu tamkarsa wa huwa as-sami'ul basir shi mai ji ne mai gani aka kore kamancece da kuma aka tabbatar masa da ji da gani wanda kai ma kana da awar kana ji kana gani amma farkon ayar ya nuna maka jinka daban nashi daban ganinka daban nashi daban to haka nan hannunsa daban nashi daban daidaitansa daban naka daban zuwansa daban naka daban saukarsa daban taka daban saboda laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir sannan malai yace wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na kuma shaida cewa muhammadu bawan sa ne kuma manzon sa ne wa khiratuhu min bariyati kuma zababban sa ne cikin halittunsa wa safwatuhu min khaliqati kuma tataccen zabi ne daga halittunsa wa aminuhu ala wahyi kuma amintaccen sa ne bisa wahayinsa wa safiruhu bainahu wa bain ibadihi kuma dan aike ne tsakaninsa da bayinsa a'raful khalqi bihi wanda yafi halit yafi kowa cikin halittu sanin sa wa aqwamuhum bi khashyatihi wanda yafi kowa tsayawa da tsoron sa zamu tsaya anan sai bayan kiran sallah insha Allah zamu ci gaba صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته